wahalhalu da iyaye suka yi shi yasa ubangiji ko da iyaye mutum kafire Allah ya mutum wasiya ce wato lalle yayi wa iyayen nasa biyayya yayi wa iyayen sa biyayya an ce dalilin saukar wannan ayan akwai wani sahabi na manzon Allah da ake cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya yarda da shi yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai yana ɗaya daga cikin mutum goma ma wanda aka yi musu albashir a gidan aljanna tun suna duniya sannan kuma yana daga cikin mutanen farko-farkon musulunta shi Sa'ad ibn Abi Waqqas to bayan ya musulunta sai ya samu tirjiya daga mahaifiyarsa da yake ba da labari da bakinsa yace lamma aslamtu alat ummi hamlatu binti abi sufyan yayin da na musulunta mahaifiyata ta ji rashin daɗi ta tada hankalinta ta ce faufau sai dai in kafirce wa muhammadu banda musulunci kam ta tada hankalinta har ma sai ta yi masa wato bore ta yi masa zanga-zanga cewa ba za ta sake cin abinci ba in bai kafirce wa muhammadu ba za ta shan ruwa ba sannan kuma wala tastazilla bi saqahin ba za ma ta shiga cikin rumfa ba ko cikin daki a rana za ta zauna dimin da'imin tana rana ba za ta shiga inuwa ba ba za ta sha ruwa ba ba za ta ci abinci ba wato har sai mutuwa ta same ta ko kuma ya kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallam aga ai ta zo da babbar magana to shine Sa'ad sai yake bita wato ta zauna har tsawon kwana uku tana rana kowa ya zo ta ce tafi ka banni ai Sa'adu ne ya shiga sabon addini Sa'ad ya bu Muhammadu gara in mutu a rana tana zauna a rana ba ci ba sha sai ta fara suma ƴan uwanta sai su zo da ƙarfin Allah da itace ko ƙarfe su buɗe haƙoranta su rura mata kunu in an jima can kunu ya riga amfaninsa ya gama sai ya ta fara suma sai su sake zuwa su kama ta da ƙarfi su buɗe mata bakinta su ƙura mata ruwa su ɗura mata faro-faro saboda hanjin ya riga ya manne hakan nan wannan biyar Allah ta zauna ta dogi to shi ne yake cewa wato sai da ta yi haƙuri har tsawon kwana uku ba ta ci ba ba ta sha ba ta shiga inuwa ba har ta fara suma ana yayyafa mata ruwa saboda haka aka je ya gaya masa ga halin da mahaifiyarka take ciki fa sai ya zo ya same ta yake cewa a yake mahaifiyata ki ji ki bude kunnenki ki ji ki kuma bude idanunki ki ganni ni ne nake magana ba sako ba yace na rantse da Allah inda kina dare dari kamar batirin toci wannan ya mutu a sa wannan ya mutu a sa wannan ya mutu a canza wannan ya mutu a canza a ce kina dare dari wannan ran ya fita wani ya zo ya mai gurbinsa wannan ran ya fita wani ya zo ya mai gurbinsa haran nan dari za su kare ya ce wallahi ba zan kafirce Muhammadu ba saboda haka in kin gana ma ki ci abinci in kin gana ma ki sha ruwa in kin gana ma ki shiga inuwa in kin gana ma ki zauna a rana har rana ta kashe ki da kishiwa da yunwa amma ni kam Sa'adu ba zan kafirce Muhammadu ba to ta ga dai ba sarki sai Allah to sai ta hakura ta ce shikenan shi ma an sihirce shi saboda haka sai ta ci gaba cin abinci to imani haka yake sai Ubangiji ya ce masa duk da cewa abin da ta yi abin da bai dace ba Allah ya ce har yanzu tana da haƙƙi kuma a yi mata biyayya addinin musulunci kenan Allah yana kiranmu da duk wani mai haƙƙi mu bashi haƙƙinsa Allah ya ce wato duk da cewa ga abin da ta yi amma lallai tana da haƙƙin a matsayinta na mahaifiyarsa wato ya mata biyayya Allah sai ya kira umarni da yi wa iyaye biyayya da cewa wasiya saboda ita wasiya ai wani saƙo ne wanda ake so duk wanda za a yi masa ya kashe kunne ya ji saboda me saboda za a neme shi da isar da wannan saƙon da aka yi masa Allah ya ce wa wasiyana linsana mun yi wa mutum wasiya wato bi walidaihi dangane da wato iyayensa malam yake cewa Allah ya yi umarni da ƴaƴaye su yi wa iyayensu biyayya amma ba a umarci iyaye su yi wa ƴaƴansu biyayya ba an umarci iyaye su yi wa iyayen su biyayya, domin su iyaye wato an tashe su ne akan bushewar zuciya, amma iyaye su an halice su ne akan tausayi da haƙuri. Kullun zaka ga da wato a cikin gurin sa zai ce na rabu da iyaye tsofin nan lafiya, na rabu da tsofin nan lafiya, sai wake rabu da su. Su kuma kullun da awar iyaye shine mu samu da yaran nan su tashi, mu samu da yaran nan su yi ƙarfi. Kullun gurin iyaye shine su dafa wa ƴaƴansu su zama mutanen kirki, su zama tsayayyu. Amma kullun gurin iyaye shine me? Shine su rabu da iyayensu lafiya. Kaga ba wato ba gurin rayuwar iyayen suke ba mutum ya samu ƙarfi ya tallafa wa iyaye, a ba wannan shine babban gurin sa ba, ya samu ƙarfi wato shi kuma ya gina nasa zuriya. Wani malami yana bayani yace inda zaka gane wato jan hankalin da Alƙur'ani yake dangane da wannan aya ta wato jan hankalin iyaye game da iyayen su, yace ka duba rayuwar iyaye a yanzu, tun daga neman uwa, tun daga neman aure mutum yake fama, namiji yake fama ya nemi mata ta gari, ya kashe kudi a wajen neman auren, in an bashi ya kashe kudi a auren, yayi gini, yayi kaza, yayi kaza. Idan an zo ya ci gaba da ciyar da ita, ya ci gaba da mata ɗawainiya, duk wannan hidima ce da take buƙatar kudi, namiji zai je leburanci duk yayi wannan ɗawainiyar, sannan ta ɗauki ciki ya ci gaba da ɗawainiya na magani, ɗawainiya na abubuwan da likita ya ce a bata ta ci don ƙarin jini, ta zo ta haihu ya ci gaba da ɗawainiya ta kudi, ita larura, ɗan larura, a ci gaba da hidima a yaron tun daina ciki har ya girma, har a haife shi, har a yaye shi, har ya girme ya zama saurayi. A ɗauki ɗawainiyar karatunsa ya karatu, a ɗauki ɗawainiyar wuce masa gaba ya samu aiki ko a kamfani ko aikin gwamnati ko ya samu jari ya fara kasuwa daga jikin uban. Amma da ya fara samun riba, tunaninsa na farko zai sai floti, tunaninsa na farko kenan zai sai floti, da ya sai floti zai gina, da ya gina zai yi aure, da ya yi aure ya haihu zai fara hidima wa ƴaƴansa. Kaga duk wannan ɗawainiyar da uban ya yi, malami ya ce to kaga uban yanzu ya dawo ɗan ɗaukani, sai ran da aka yi aure an ɗan yi abinci mai ɗan daɗi sai a rufo sai a kawo masa. To ya ce ɗa haka yake, amma kuma duk da haka, duk da girmansa ya yi gidan, hankalin uban a kansa yake cewa ya samu shi ma ya zama wani abu. To shi ya sa Ubangiji da ya ga hankalin ƴaƴa wato ba su cika damuwa da iyayen ba, sai ya wasiya wa ɗa, sai ja kunnen ɗa, lalle ɗa fa ya kula da mahaifansa. Allah sai ya wasiya, domin yin wasiya ita ana yi ne a wani aikin da mutane suke sakaci da shi. Shi yasa a maganan gado Allah ya ce wasiyatan minallah, wannan wasiya ne daga wajen Allah, cewa in mutum ya mutu ya bar dukiya a raba gadonta. To shi yasa anan sai Ubangiji ya ja hankali ya ce wasiyatan insana biwalidayhi husnan, mun yi wa mutum wasiya dangane da kula da mahaifinsa husnan, wasiya mai kyau idan wasiyar ake nufi, ko kuma a kulawar a wajen biyayyar yayi biyayya wanda yake mai kyau, dan wani gun ihsani ne yake cewa. Saboda haka malam yace saboda ita ran yaro, ran ƴaƴa an halicce ta akan wato saurin bushewa ne, sannan kuma da rashin yi wa iyaye da'a, saboda haka sai Allah ya kallafa wa ƴaƴan, aka tilasta musu cewa to lalle su yi wa iyayensu wato biyayya, saboda iyaye su an halicce su akan tausayi wato da jin ƙai ne. Saboda haka sai aka ce to a taimaka musu da biyayya, saboda ganin abinda wato suka yi tahammulin sa na daga matsalar wato iyaye. Allah ya ce wa sayyidal insana bi walidayhi husnan, mun yi wa mutum wasiya da ya kula da iyayensa wato ya yi musu da'a, ya yi musu wato biyayya. Allah ya ce amma kowa yana da nasa matsayin, shi Allah da ya halicci mutum ɗin da nasa matsayin. Su iyaye da suka ɗauki ɗawainiyar ɗaukan ciki da ɗawainiya har zuwa aihuwa har zuwa tarbiyya, su ma suna da nasu matsayin. Allah sai ya ce to kowa kuma ya tsaya a matsayinsa. In iyaye suka shiga matsayin da ba nasu ba, matsayin mahalicci na Allah, sai a taka musu birki kamar da Sa'ad bin Abi Waqqas ya yi wa mahaifiyarsa. Allah ya ce wa in jahadaka, in suka karfafe ka suka dage wai sai sun ci galaba akan ka yi wa iya Allah wanda ya halicce ka wato shirka, shine wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun, suka ce ka kafirce wa annabi ko kafirce wa alqur'ani ko kai wani abu na shirka cikin abin da Allah bai ba da izini ai ba, ma laysa laka bihi ilmun, baka samu wani ilimi daga sama cikin wajen aikata wannan abin ba. Allah ya ce fala tuqihuma, to nan kan bawo biyayya. Saboda me? Saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq, ba a yi wa abokin halitta biyayya. In dai biyayya za ta kai a saba wa mahalici, kace ka rubuta za ka yi sallah, babanka ya ce zo kai min kaza, kace a sallah zan yi, kace ya ce a ka zo ka sai ka gama ka zo kai sallah, idan ba yalwataccen lokaci bane sai kace masa kai hakuri baba. Allah ya umarni a sallah akan lokaci, ko kuma an kira sallah yanzu za a shiga, kai hakurin da ya samu sallar jami'a, ya ce a sai ka min aikin nawa. To kaga ya shiga hurumin da ba nasa ba, saboda bai kamata ya hana ka sallah ba. Ya kamata in za ka yi aikin nema ji an kira sallah, ya ce bari ka je kai sallah tun ka dawo, domin kai da shi ku tsira. To amma ya ce sai an masa aikin, saboda yanzu yana ga matsayinsa na shi ya haife ka, amma fa ya manta haihuwar ka ba shi ya halice ka ba. To sai ka nusar da shi da kalmawan da suke mai kyau, ka ce baba kai hakuri, sallah zan yi, wallahi inda sallan zan yi da magana mai taushi. Ubangiji ya ce in har iyayen suka ce sai ka yi shirka da su, wato cikin abin da Allah wato bai saukar da hukuncin a aikata ba, to kar a yi musu biyayya. Allah ya ce ilayya marji'ukum, da ku da iyayen naku duk guri na za ku dawo, gare mu za ku dawo, fa unabiyukum bima kuntum ta'malun, kuma za mu ba ku labari akan abin da kowa ya aikata, kuma za a yi masa kowa sakamako bisa abin da ya aikata. To amma kuma wajen mu'amala dole ne, koda iyayen kafirai ne, shari'a ce dole za a yi musu mu'amala mai kyau. Haka ce dauki misalin mutum, Allah ya jarabe shi, iyayensa kafirai ne, suna cin mushe, idan uban ya je ya dauko mushensa, in ka ganshi a hanya ka tare shi ka karbe shi, ka zo gida ka gyara masa bushen nasa, ka gasa masa in gasawa yake bukata, idan so yake yi a dafa masa, ka kawo masa ya ci. Amma in yace ka ci, sai ka ce Allah ya haramta ni. Haka kuma idan giya yake sha, in ka zo gaishe shi ka sa mai giya a gabansa yana sha, dakin ya game da wari, ba za ka zubar da yawo a gabansa duk wani abin da zai tayar masa da hankali kai ba. Saboda haka sai ka bashi, sai shi tunda ba musulmi bane, wannan haramun ne a gunsa, amma kuma yana da aikin da zaka yi shi kuma, wato ta hanyar wato jan hankalinsa da yi masa wa'azi, kullun sai ka rika nusar da shi, ko in kai sa shi ma zai canza. To amma fushi da hantara da tsawa da murtsike fuska da kallon wulakanci wa iyaye, wannan Ubangiji ya haramta, koda iyayen ba musulmai bane. Ya kamata ka walakanta su ba, bai kamata ka hantare su ba, domin su ne dai iyayen naka. Mutum ko bai ya canza iyaye, zai canza uban gida, zai canza uban daki, amma bai isa ya canza iyaye ba. Saboda haka shi sa Allah ya ce a girmama su, a musu biyayya, ba ma in shekarun su ya kai na girma. Allah ya ce imma yablughanna in dakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, in ɗayan su Allah ya raya shi yayi nisan kwana ya zama mai shekaru, Allah ya ce fala taqul lahumu uffin, kar kai masa maganar da hankalin su zai ta, kar ka ce masa uff uff din Larabawa suka ce mafi karancin maganar ɓatare kenan, kamar misalin kai mutum tsuka. Allah ya ce wala tanharuma, kar ka masa dili, kar ka masa tsawa. Allah ya ce wa qul lahu qawlan karima, in ha za ka gaya musu magana wa iyaye, to ka gaya musu magana ta karimci, magana da za su ji daɗi cikin taushi. Balle kuma a ce mahaifin naka musulmi ne, to kaga yana da magirman haƙƙi, bayan haƙƙin musulunci ga haƙƙin shekaru, ga kuma haƙƙin haifayya. Saboda haka musulunci yana jan hankalinmu mu girmama iyaye. Sannan yana daga cikin abin da malamai suka ce su iyaye, Allah baya barin bashin su sai an je lahira sau da yawa. In dai mutum iyayensa ya walakanta, to insha Allah yana rayuwa sai ya ga ƴaƴansa na cikinsa su ma sun walakanta shi. Saboda haka in kuma ka karrama iyayenka, kai ma sai Allah ya tasar a cikin ƴaƴanka, wanda kuma za su karrama ka. Saboda haka bashi ne, a girmama iyaye. Ba zai yi daɗi a ce mutum yana da uwa, yana da uba, kuma yana da mata, ya zauna ya ci daɗi, ya yi abubuwa na bajinta wa matarsa, ƙila har da sarkansa ma, amma bar iyayensa kuma a walakance. Kaji iyaye suna kuka, kaga mutum yana cikin daula, yana cikin ni'ima, hankalinsa a kwance, yana fantama wanda yake so, amma ga iyayensa kuma a cikin wahala. Duk da yake wadansu iyayen ana musu, amma kuma suna kuma wato ba su da kana'a, ba su da koshin zuci, za ka riƙa bintan su a inda bai dace ba. In har kana da ɗa da ya ɗauki ɗawainiyarka yake kula da kai, kaga ya kamata kuma ka jawo kanka mutunci, ka ja masa mutunci. Kamata a ce ɗanka ya ɗauki duk ɗawainiyarka da ya kamata ya ɗauka, wanda ya kamata ka yi wa Allah godiya da Allah ya halitta maka ɗan, kuma ya ba shi rufin asirin da zai ɗau ɗawainiyarka, kuma a ganka kana zubar da mutunci a gidajen mutane. Wannan kuwa bai dace ba. Amma kuma su ƴaƴan dole ne ya zama wato su kyautata, domin kyautata wa iyaye duk abin da mutum ya yi wa iyayensa wa asusunsa na lada ya yi, kuma tun a duniya Allah zai fara biyansa. Kuma yana ma daga cikin abin da yake jawowa arziki da rufin asiri kyautata wa iyaye. Malamai suka ce iyaye ko mutuwa suka yi suna kabari, amma har can ka bai daina ambaton su da yi musu addu'a ba, insha Allah ba za ka daina kuma rayuwa cikin rufin asiri ba. Allah zai yalwata maka cikin arzikinka, ya zama ka lazimci musu addu'a, suna kwanta a kabarin ma ka lazimci musu addu'a, roƙa musu gafara a wajen Ubangiji, za ka ga kai kuma rayuwarka tana gudana cikin sauki cikin rufin asiri. To wannan iyaye ne. To kaga amma sakaci da su sai sa rayuwar kuma sai ta gigice, rayuwar kuma sai ta wahala. Mutum ya ci tambayan kansa, kazan nan nawa ya ƙi miƙewa, ƙila kana bariki ne, kana cin daɗi, iyayenka kuma suna ƙauye suna cikin wahala, ba kama da lokacin zuwa ka duba su. Za a ga wani ya shekara wata 12 zai bai saka ido, bai haɗa ido da mahaifiyarsa ba, bai haɗa ido da mahaifinsa ba, yana gudun neman duniya. To wace irin duniya ake nema? Iyaye, kana gudun neman duniya, a ce shekara guda za ka yi baka ba wa kanka lokaci da za ka zo ka gana da mahaifiyarka da mahaifinka ba, agaga a rayuwa ta gigita kenan. Da fatan dai za mu gyara. Ubangiji yana mana wasiya gaba ɗaya mu, yace wa sanin insana bi walidayhi husnan, muna yi wa ɗan adam, muna yi wa mutum wasiya don gane da kula da iyayensa husnan, wasiya mai kyau, wato ya kula da su. Allah yace wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu, in iyayen suka ce maka sai kai shirka da Allah cikin abin da baka da ilimi, to kar ka auka cikin shirka. Allah yace nan kan kar ka yi biyayya. Allah ya ce ilayya marji'ukum, ku da iyayen naku gare mu za ku dawo, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, za mu ba ku labarin abin da kuke aikatawa, kuma za mu yi muku sakayya da shi. Walladina amanu,
walladina amanu wa amilu salihati lanudkhilannahum fis-salihin.
Na'am, Ubangiji ya ce walladina amanu wa amilu salihati, bin iyaye yana da cikin aiki nagari, wanda duye imani kuma yayi aiki mai kyau, Allah ya ce to ga albishir, lanurkilannahum fi salihina, da sannu in ya mutu za mu sashi a cikin managarta, cikin wato jama'ar annabawa da waliyan Allah da wato managartan mutane, ma'ana na hashuruhum ma'ahum, za mu tashe shi tare da waɗannan wato jama'a wanda take jama'a ta alkhairi, za mu tashe shi. Kaga daga nan kamar albishir ake wa mutum, wato bayan ya mutu Allah zai saka shi a gidan aljanna, saboda dalilin wato yi wa iyayensa imani da kuma wato aiki mai kyau da kuma yi wa iyaye biyayya. Na'am.
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
Ubangiji yace ومن الناس akwai daga cikin mutane, man yaqulu amanna billahi, wanda zai ce mun imani, ya musulunta yana ce shi musulmi ne, amma fa idza uziya fillahi, idan Allah ya jarrabe shi da wata jarraba akan hanyar Allah aka tsangwame shi, kafirai suka tsangwame shi, wato ja'ala fitnatan nasi, sai ya sanya jarraban nan ta mutane, cutar wanda mutane suke masa ka azabillahi, kamar azabar Allah, ma'ana sai ya kosa da addinin, sai ya yarda, ya musulunta, bayan ya musulunta sai ya zama kuma ya haɗa da jarrabawa, kamar da za ka ga wani lokacin ana samun irin wannan, wani sai ya zo ya musulunta wato saboda neman abin duniya, da zaran Allah ya taba shi da talauci kuma sai ka ji ya tsalewa ya koma cikin kafircin. To wannan hali ne wanda yake na munafukai. Mutum in zai musulunta, ya musulunta a dan Allah. Shi yasa sau da yawa ni in mutum ya zo da mace cewa ta yarda za ta musulunta amma zai aure ta. To ni galibi nakan inkarin wannan, in ba da shawara cewa ai mata wa'azi ta musulunta dan Allah ba dan aure ba. Domin in ta musulunta dan Allah, to kaga dan Allah ta musulunta, koda bayan sun yi auren an samu matsala sai ya zama mijin ya sake ta, za ta zauna addinin, tunda dama ta shiga addinin dan Allah ne. Amma idan ta shiga dan kwadayin ta aure shi dan soyayya, shi kuma ya karfafe ta cewa zai aure ta, to ranar fa da sun ya mutsaya sake ta fa, in ta koma can za ta koma cikin mutanen ta. To kaga musuluncin bai mata amfani ba, tunda duk aikin da ta yi a cikin musuluncin ya rushe. Kuma shi addini ma ana so a asasa shi a bisa kyakkyawar niyya. Kar ka ce zaka shiga addini saboda wani mai gidanka ya baka jari ko ya dade janka a jiki ya buda maka a cikin harkar kasuwa da kuke tare da shi, ko kuma zaka musulunta saboda dalilin aure. Mutum ya musulunta dan Allah, in ya musulunta dan Allah to musuluncinsa zai amfane shi. In jaraba ta zo to zaka gaya, in Allah ya taimaki mutum ya kai labari. Amma in dai an asasa shiga addinin a dalilin wani abu na duniya, to za ka ga da jaraba ta zo to mutum ba zai jurewa ba. Shine Allah ya ja hankali yake cewa akwai daga cikin mutane wanda za su ce mun imani su musulunta, fa idza uziya fillahi, in sun samu jaraba a cikin hanyar Allah, ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi, sai ya zama jaraban nan da mutane suka yi tangwamar da kafirai suka yi musu, wato sai su mai da shi wato kamar azaba ce daga wajen Allah. Saboda haka sai su biye wa kafirai sai su kafirta. Allah ya ce wala in ja'a nasrun min rabbika, idan kuma taimakon Allah ya zo da nasara daga wajen Ubangiji, wato kamar aka je yaki aka samu ganima, laquluna, sai ka ji suna cewa inna ma'akum, ai mu muna tare da ku a cikin imani, saboda haka ku kasafta ganima tare da mu. Allah ya ce awalaysa Allahu bi'alama bima fi sudurul alamin, sai wa'annan mutanen da suke haka ba su san Allah ya san abin da yake kirjin mutane bane. Allah ya sani, mutum ya shiga addini dan Allah, Allah ya sani. Idan ma mutum ya shiga addini dan abin duniya, Allah ya sani. Kuma wannan da shi Allah zai yi mutum hisabi. Saboda haka duk mutumin da zai aiki na alkhairi, yayi aiki na alkhairin dan Allah, kada ya fake a bayan wata ni'ima wanda yake ga zai samu a dalilin wani aiki na alkhairin. Idan ni'imar ba ta samu ba, to aikin ba zai amfane shi ba. Dama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dangane da hijira, ko yace fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli, wanda ya hijira dan Allah dan manzon Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, to ladan hijransa yana gun Allah da manzon sa. Wa man kana hijratuhu lid dunya, wanda kuma ya hijira dan duniya, zai je kasuwanci ko zai je noma, aw imra'atan yankuha, ko kuma ya hijira saboda mace da zai je ya aura, ta gudu Madina shi ma ya bi sawunta, suna soyayya a Makka, to in ta gudu Madina shi ma yace zai je Madina zai musulunta, amma hadafin shine dan ya samu wannan mata ya aura. Allah ya ce to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, ladan hijransa yanzu yana gurin abin da ya hijira saboda shi. In yayi noma ya samu amfanin gona, to ya samu ladan hijransa. In ya fada noma, to ya fada ladan hijira. In kasuwa ne ya samu jari ya kasuwa ya haɓaka da arzikinsa, to ya samu ladan hijransa. In ya samu tasgaro a kasuwancinsa, shi ma hijransa ta yi asara. Idan ya biyo hijira dan mata ne ya same ta ya aura, to yanzu ya ci ribar hijransa. In kuma ya rasa aurensa, to hijransa ta yi asara, ya samu tasgaro a hijransa. Kenan duk abin da za ka yi shi, in dai neman lada kake a wajen Allah, to lazim sai ka yi shi da ikhlasi, ka tsarkake Allah, ka yi shi dan Allah, sai Allah ya baka lada. In kuwa ka yi saboda wani abu na duniya, to ribar abin shine ka samu abin da ka yi dan shi, in baka samu wato kuma ka yi asarar wannan abin da ka yi. Saboda haka duk aikin alkhairi akan wannan yake. Na'am.
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
الله يقول وليعلمن الذين آمنوا وبنجي ياسن سوى ماس إيماني نغسكي أشكين زكاة تنسو وليعلمن المنافقين ياسن كما سوى منافقين سبو داك فيجاز الفريقين زا أساكن تاما دواء إنن جماعة قدابين دماس إيماني نغسكي يكون منافقين كوا زا أساكن تاما سا دابين دي قولي واتو أشكين زكاة تنسا. نعم.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنهب لك دائكم وما هم بهادرين منك دائهم في شاي إنهم لكاذبون.
وليحملن
أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون.
نعم وبنجي يتي وقال الذين كفروا مشركا مكة suna gaya wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda izgili cewa ku dawo ku zo ku bi addinin mu addinin bautar gumaka in dai jin tsoron lahira ne duk matsalar lahira ta ku zamu dauke muku yawa duk wata matsala zamu dauke muku mutun ne yace wani zo mu tafi gurin sabon Allah kace ni ina jin tsoron Allah sai yace ba komai duk abin da za a rubuta maka a rubuta a cikin littafi na Allah yace to me wannan maganar ƙarya yake zai ƙaryata wannan maganar a ranar lahira ranar da in an ce ga nasu sakamakon kuma ga sakamakon wanda ya batar zai musa shine Allah yake cewa wato waqala allazina kafaru kafirai cewa suke yi wato wa mu'minai cewa suke yi wa mu'minai haka karatun yake ko kuna tsallake ne na wa minan nas ko na'am waqala allazina kafaru kafirai cewa suke malil lazina amanu ga mu'minai ittabi'u sabilana ku zo ku bi hanyar mu wato ku zo ku bi addinin mu na kafirci ko kuma ku zo mu tafi gurin sabon Allah wani zo mu tafi gurin sabon Allah a ni bazan je ba a ka zo mu je me kake ina jin tsoron Allah a akwai zanubi a je kan zanubin a rubuta min a littafi na sai eh mutun ya irin wannan jarumtakar irin wannan gadar Allah ya ce to kar ya feki dan yanzu bayya kallon mai rubutun ne bayya kuma kallon littafin nasa da yana kallon mai rubutun wallahi ba zai fada ba ba zai fada ba tunda ya san babu wasa za su rika cewa wa mu'minan wal nahamilka tsayakum za mu dauki duk laifin da za a rubuta muku za mu dauka wato fiti ba ina in kun bi mu in kanat wato in dai har za a rubuta zunubi to za a rubuta mana Allah ya ce wa bi hamilina min kaza min shay'in kariya suke yi ba za su dauki laifi ko da guda daya bane ko da rabi ne innahum lakazibuna wallahi kariya suke ji ubangiji Allah ya ce wal yahmiluna afqalahum su dai za su dauki nasu nauyin za su dauka kuma a lahira za su dauki nauyin wa asqalan ma asqalihim za kala musu wani nauyi da suka batar da wannan wanda suka batar din duk wanda suka ja hankalin sai ya je fara cikin sabon Allah to za a ba su kamashin zunubin su shi wannan mutumin da kuma nasu dama haka aikin alkhairi yake in kai aikin alkhairi kuma kai sanadiyar wani ya aikata aikin alkhairi to Allah madaukakin sarki zai baka lada kai da kuma sanadi da kai ka ja wani ma ya aikin alkhairi to haka kuma aikin zunubi ma yake in ka saba wa Allah kuma ka je kai sanadiyar wani ma ya saba wa Allah to kai a baka naka ladan zunubin cikakke sannan kuma a baka zunubin wancan ma da kai kai sanadiyar ya je saba wa Allah tattare da cewa shi ma fa za a bar masa nasa zunubin za a sake photocopy ne bayan an baka naka shi a zunubin sa sai a yi photocopy a bar masa takarda daya baka a kara maka takarda daya domin kai ka sunnanta haka manzo Allah ya ce mutumin da ya sunnanta wata sunna mai kyau Allah zai bashi ladan sunnanta wannan sunna mai kyau da kuma ladan wanda suka yi koyi da wannan sunna suka aikin alkhairi ko mutun noni yace haka na masalan sunnatan sayi'a wanda ya sunnanta mummunan sunna yace falahu wizruha za a bashi zunubin wa wizru man amila biha da kuma zunubin wanda ya aiki da wannan mummuniyar sunna har ma ran tashin alkiyama in ka dora mutane akan aikin alkhairi to Allah zai baka ladan ka kai na wanda kai sanadiyar mutane suka yi aikin wanda kai ka kirkiro aikin alkhairi ka dora mutane akai sannan kuma su mutanen da suka yi aikin alkhairi ma tunda ai ba su suka gano aikin alkhairin ba kai ne ubangije ma gamda katar ka gano ka dora mutane akai to duk wanda ya aikata aikin alkhairin kai kuma kana da kamashin lada yasa malamai suka ce duk wanda ya musulunci manzon Allah yana da kamashin ladan sa manzon Allah yana da kamasho kuma duk wanda ya kafirci iblis yana da kamashin zunubin sa wannan kuma har a nade kasa duk wanda ya musulunta manzon Allah yana da kamasho sannan kuma har a nade kasa duk wanda ya kafirci tun daga kan kabila duk wanda ya kafirci ya saban Allah shedan yana da kamasho saboda haka sai ka zama wakilin alheri a cikin al'umma yasa manzon Allah ya ce khairun nasi anfa'uhum linnasi mafi alkhairi cikin mutane shine mai amfanan mutane domin in a wajen amfanan mutanen zaka amfana kuma in mutanen suka amfana ma zaka saki amfana amma ya zama kai dalilin kafa aiki na fasadi aiki na sharri a bayan kasa kuma ka koya wa mutane kuma ka mutu ka bar mutane akan wannan aikin fasadi jiya na ji wani malami yana wa'azi Sheikh Daurawa yana bayanin wani fasto da ya musulunta lokacin yana kristiyanitin sa yazo ya dauki hankalin wani yaro da kyauta da jan hankali yaron ne ya koma addinin kristanci da ya koma addinin kristanci uwarsa ta zo ta ofishin hizba na Kano ta complain gaban Sheikh Daura tana kuka danta ya koma kafirci aka nemo dan aka zo aka zauna da shi akan yaya zai canza addini ga uwarsa tana kuka a gaban kwamishinan hizba saboda haka dan nan tuma yake ana cikin wannan rawun sai ga kungiyar kanta turo wakilai cewa a zo lalle abu sawun wannan yaron tunda ya shiga addinin kristiyanci a bashi addinin sa suka zo Sheikh Daurawa ce sai muka lallabe su muka ce su yi hakuri su ba mu yan kwanaki tukun mu tattauna da shi tunda ga mahaifiyarsa in yaki mun ba ruwan mu da shi ya ji abin sa amma ga mahaifiyar suna kuka dole ba za mu bar shi ba za mu ji hankalin sa saboda haka yace muka je muka rike yaro a rana ɗaya za a tura masa malamai daban-daban masu jan hankali da nasiha kusan kashi biyar aje da safe aje da rana aje da yamma aje da lasar aje da daddare yace yaron nan ana tai su ma suna ta zirga-zirga a kanmu daga baya sai yaro ya ce ya yadda ashe wani fulan suka yi yaro ya ce ya yadda ya koma musulunci uwarsa ta samu nutsuwa sai muka bar yaro ya tafi yana tafiya sai suka dauke suka yi suka boye shi aka nemi yaro aka rasa saboda haka sai kuma suka zo suka yi dan wato su kare kansu kar a zarge su sai suka zo suka yi karar ofishin shari'a commission da Kano a gurin commissioner yan sanda cewa sun koye yaron da ya shiga addinin Christianity a nemo musu yaron in yaron ya zo da bakin sa ya musu bayani shi ya koma Christianity ai ya koma musulunci su za su bari akai ta neman yaron ba samu ba to nan akai ta dai fama to daga baya yaron ya fito a daidai lokacin da ba kuma yaron ya fito ba shi pastor da ya dalilin musuluntar yaron komawa yaron kristiyanci shi kuma sai Allah ya masa gamlukatar sai musulunta da ya musulunta shi kenan ana sai aka ji yaro ya fito aka kira yaro aka zo aka haraye da pastor da ya dalilin musuluntarsa shigarsa kristiyanci aka ce to ga pastor da wanda a dalilinsa ka shiga wannan addini saboda haka shi ma kaga yanzu ya gane ya koma musulunci yace shi ba ruwansa wannan ya rage nasa shi pastor shi tunda ya gane gaskiya a wancan layin zai je bita haka suka yi suka bar shi to kaga haka shi ake so ka yada alheri saboda baka san karshen rayuwarka ba da shi wannan pastor kaga dai yana da uzuri a wajen Ubangiji tunda duk abin da yayi lokacin yana kafiri ne amma sun da ya musulunta kaga shi ya samu abin nan ya dawo musulunci kuma aka ci gaba da aiki da shi wa addini saboda haka mutum a aikin addini wato mutum ya kokarin sa ya ga wani abu zai assasa wanda al'ummar musulmi za ta kalu da shi ba ya assasa sharri a cikin al'ummar musulmi ba saboda shi assasa shi aiki na alkhairi ko na sharri in dai a cikin al'umma ka assasa shi yado yake saboda haka ka assasa alkhairi cikin mutane sai yayi yado kai ka amfana mutane su amfana da alherinka rayuwarka sai ta zama mai amfani a cikin al'umma amma in ka yada sharri ka mutu ka bari da sharrin za ana tuno ka yanzu duk mutanen da suka yi kada-kade a cikin harkar rayuwar al'adun Hausawa nan suka mutu zaka ji takeici suna kabari zaka ji ana sakowa kide-kiden su ba abu ne mai dadi ba mutum yana kwanta a kabari a sako shi yana kide-kide nan ko ba batsa bane tunda haramun ne ai kaga ai zai fa alheri a ce kaga an sako karatun alqur'anin wani wanda yana kwanci a kabari amma ana saka karatun alqur'anin sa mutane suna amfana da shi ko ana fadan ilimin sa yana kwanci a kabari ana amfana da shi amma kabar wani abu na sharri cikin al'umma yana yaduwa kai kuma kana kwanci a kabari kaga baka taimaki kanka ba to shine wannan ayan take jan hankalin mu game da abin da su kafiri suke giyawa sahabban manzon Allah cewa ku zo ku kafirta duk wata matsala da ta same ku za mu dauke muku nauyi Allah ya ce ƙarya suke yi ba za su dauki wannan nauyin ba amma ranar lahira Allah ya ce wala hamiluna asqalahum, za su dauki nauyin zunubin su wa asqalan ma asqalihim, da kuma nauyin zunubin waɗanda suka batar wato daga cikin wato masu imani. Wala yusalunna, Allah ya ce kuma wallahi la yusalunna, za a tambaye su ranar alkiyama amma kanu yaftarun, bisa ƙaryar suka kirkira wato suka jingina wa Allah, ko kuma ƙaryar da suke yi wato ga Allah. An ce wannan tambaya ce wato ta zargi za a yi musu. Allah ya ce wala qadarsan Ubangiji ya ce walakar arsana Nuha ila qaumi, hakika mun aiko annabi Nuhu alayhi salam wato zuwa ga mutanansa a lokacin yana dan shekara 40 ko kuma fiye da 40 kala. Allah ya ce falabisa fihim, wato annabi Nuhu ya zauna cikin mutanansa alfa sanatin, shekara 1050 aman, wato sai shekara 50 ne babu kwata. Shekara dubun nan, shekara 150 nan, malamai suka ce wato duk shekarun wa'azi ne banda ma na aihuwa, banda na aihuwa shekarun da ya zauna yana musu wa'azi ne, banda kuma wato shekarun da ya bayan an halakar da mutanansa. Saboda haka ga a wasu malaman tarihi suna cewa annabi Nuhu ya shekara kusan ya kai shekara 120, dan ba a aiko shi ba sai da ya kai wato kusan wato suka ce kusan shekara 100. Waɗansu kuma suka ce an aiko shi da yana shekara 40 din da aka saba aiko annabawa, amma an ka hada 40 din sa da shekara 950 zai ba kusan shekara 2000 kadan. Sannan kuma bayan an yi ruwan tufana an halakar da duniya, da shi da iya mutanansa da suka sauka bayan kasa sun samu adadin wasu shekaru kusan 100 da wani abu, wato sannan da al'umma ta yi karfi kuma sai ya koma zuwa ga Ubangijinsa. To kaga an nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce wannan hakuri yake bashi, saboda idan yana ga a Makka ya yi wa'azi wa mutane kusan shekara 10 mutane sun ki musulunta, yana ga tsawon lokacin, sai Allah ya bashi hakuri ya ce masa ai mun aiko annabi Nuhu a mutanansa, kuma sheye da ya shekara 1050 yana wa'azi, amma mutanen da suka musulunta ba su kai rabin naka ba. A haka din ma a Makka ma, tunda ai kaga an tura jama'a hijira sun tafi Habasha tawagar farko, aka saki tura tawaga ta biyu suka saki tafiya Habasha. Amma mutanen annabi Nuhu gaba daya a wannan tsawon shekarun, wasu suka ce ba su wuce mutum 18 wanda suka musulunta gaba daya ma. Saboda haka kaga kenan, ashe ai kai naka kwanakin kadan ne, sannan adadin wanda suka musulunta kuma sun yi da yawa, tunda sun ninka mutanen annabi Nuhu a wannan lokacin din ma. Saboda haka sai Allah ya bashi hakuri ya ce wato aka ce lokacin da Ubangiji ya gama wato dora shari'a akan mutane game da iyi bari da makaranta, wato ya bayyana cewa duk wanda ya masa da'a Allah zai bashi aljanna, wanda ya saba ma za a sa shi a wuta. Wato sai ya bayyana da cewa shari'ar nan da Allah yake dora wa al'ummai ba a wannan al'ummar kurin Allah ya fara dorawa ba, a'a al'umman baya ma Allah ya dora musu shari'a. Shine sai Allah wato ya ambaci kissar annabi Nuhu alayhi salam, wato cewa annabi Nuhu sunansa wato Abdul Ghaffar ake ce masa, ko Abdul Ghaffar. Aka ce a waɗansu malaman suka ce wata rana annabi Nuhu alayhi salam ya wuce ta gurin wani kare, wato sai ya ce wa sai ya ga munin halittar karan, ya ce ma a gaba hutar da wannan karan. Amma wannan kissa ce wanda malamai suna kamar kissa ce wanda take Isra'iliyat, wanda yake ana kamar an jingina wa annabin Allah abin da bai dace ba, tunda annabi Nuhu ya ga munin halittar wato kare. Saboda haka wato sai Allah ya tambaye shi cewa wanda kake aibanta wannan karan nan mu muka halice shi, shin shi da ba shi ya halicci kansa ba kake aibata shi, ko kuma wanda ya halicce shi kake aibatawa? Saboda haka yanzu mun baka dama ka halicci wanda ya fi shi kyau. To suka ce to annabi Nuhu ya ganganda kai ya ta kuka wa Ubangiji, a Ubangiji kuma daga baya ya fi masa. to shine yaje ya zauna ya tawazi wa mutanansa. Suka ce hikimar da yasa Ubangiji ya ambace dadewar Annabi Nuhu anan a wannan aya, da Allah ya ce wato falabisa fihim alfa sanatin, ya zauna cikin su shekara 50,000 aman sai dai ba shekara 50 aka toge shekara 50. Suka ce hikimar saboda ba manzon Allah hakuri ne game da rashin shigan wato kafiran maka cikin addinin musulunci, wato kamar Allah yana ce masa ne la tahzan ya Muhammad kar kai bakin ciki, fa ina nuhan ai dan uwanka Annabi Nuhu lafisa hadal adad kafir, ya zauna irin wannan zaman yana yin mutane wa'azi basu musulunta ba adadi mai yawan gaske. Saboda haka walan yu'min min qaumihi illa qalil, mutanen da suka imani a cikin jama'a sama mutane ne yan kalan, amma kaga yayi hakuri bai kare ba. Saboda haka fa anta aula bi sabr, kai kafi dacewa wato kai hakuri wato kai hakuri saboda kai dawa karancin zaman da kai wato yayi kadan kuma jama'ar da ta musulunta a dalilin ka suna da yawa sama ma da zaman da dan uwanka Annabi Nuhu yayi da kuma adadin iya jama'ar da suka musulunta a cikin wato al'ummarsa. Allah ya ce fa akadhuhum tufan, sai ruwan tufan wato Ubangiji sai kama su da ruwan tufan, ma'ana sai suke musu ruwa a kansu. Allah ya ce wa hum zalimun, alhali sun zalunci kansu wato da kafirci saboda shirkar da suka yi. Fa anjaynahu, sai muka tseratar da Annabi Nuhu alaihi salam wa ashabar safina da mutanen da suke cikin wannan jirgin ruwan. Allah ya ce wa ja'alnaha aya, muka sanya tseratar da Annabi Nuhu da jirgin nasa ya zama wato aya ne ga mutane, ayatan lil alamin ne, zama wato aya ne ga mutane talakai saboda jama'a da za su zo bayan su sani in sun saba wa manzo to abin da zai biyo baya shine wato azaba. Ma'ana Annabi Nuhu ya rayu bayan tufan inji mai jalale ne shekara 60 ko kuma fiye da 60 kamar da dan su malaman su kawo. Allah ya ce wa Ibrahim
wa Ibrahim iz qala li qaumihi ibudu Allah wa taqulu dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun.
Ubangiji ya ce wa Ibrahima, tunakin sar Annabi Ibrahim, Allah ya ce iz qala li qaumihi, yayin da yake gaya wa mutanansa ibudullaha, ku bauta wa Allah shi kadai, wattaqu, ku ji tsoransa, idan ba ku tsarkake shi wajen bauta ba zai muku azaba, zalikum khairul lakum, yi wa Allah bauta da barin bautar gumaka wato shi yafi alkhairi a gare ku, mimma antum alaihi min ibadatil asnami, sama da abin da kuke kayan sa na bautar gumaka, in kuntum ta'lamuna, in kun san bin Allah da kade ta Allah shine alkhairi to ku bi abin da yake wato shine alkhairi. Inama ta'buduna min dunillahi, Ubangiji ya ce lalle abin da kuke bauta wannan kuma bayan Allah, awsanan gumaka ne, watakuluquna ifkan, wato kuna kuma kirkiran ƙarya, kuna fada cewa wai gumaka abokan shirka ne, abokan shirkar Allah ne, haka suke fada cewa gumaka abokan shirkar Allah ne, suna cewa wa mana abuduhum illa liqarbuna ila lahi zulfa, ba komai yasa muke bauta mu wayannan gumakan ba sai dan su zama mana wasila tsakaninmu da Allah. Abinda kake so Allah ya maka, Allah ba zai maka ba sai ka kama kafar gunki, sai ka duka kai wa gunki sujada, ka roki gunki kafin kuma wato Allah sai ya maka, kaga kenan gunki ya mallaki wani amfani wanda Allah ba zai yi bayan sa abin ba wato sai an kama kafarsa. To shine Ubangiji yake cewa watakulquna ifkan, kun kirkiri ƙarya wato kun jingina kuna cewa gumaka abokan shirkar Allah ne. Allah ya ce innal ladhina ta'buduna min dunillahi, kusan wa'annan gumaka da kuke bauta musu koma bayan Allah, la yamlikuna lakum rizqan, ba sa mallaka muku arziki, ma'ana la yadruna an yarzuqukum, ba su da iko su arzuta ku koda wato kwayar zarra ne. Allah ya ce fatagu inda lahi rizqa, in har za ku nemi arziki ku nema wajen Allah, ai wajen Allah ake neman arziki, saboda haka zancen bauta ma gumaka saboda neman wata biyan bukata ta duniya wannan ma bata taso ba, domin Allah shi yake azutawa to kuma in za a nemi arziki a nema a wajen Allah wa abuduhu ku bauta masa washkuru lahu ku gode masa bisa ni'imar da ya muku ilayhi turja'un zuwa ga Allah za a mai da ku kuma Allah zai ma kowa hisabi da abin da ya aikata Allah ya ce wa in tukazibuk
wa in tukazibu faqad kazzaba ummun min qabl qablikum wa ma ana rasuli illa balagul mubin alam yaraw kayfa yubdi Allahu al-khalqa thumma yu'idu inna dhalika 'ala Allahi yaseer
na'am ubangiji yace wa in tukazzibu idan ka ce musu in kun ƙaryata ni ka gaya musu ya rasulullahi wa mutanen makka in kun ƙaryata ni to ba ku ne ku fara ƙaryata manzanni ba fagar kazzaba umamun min qablikum al-ummai da yawa sun ƙaryata manzanni kafina al-ummai da yawa sun ƙaryata manzanni su kafina saboda haka ba ni ne manzo da aka fara ƙaryatawa ba wa ma'ala rasuli ba komai yake kan manzo ba wato illal balagul mubin sai wato isar da sako shi abin da aka dora wa mai isar da sako kenan ya isar da sakon inda ya isar sakon ya je shikenan karban sakon ko kuma rashin karban sakon wannan duka tsakanin Allah ne da bayinsa amma kai mai isarwa ka isar saboda haka shi manzo aikin sa shine isar da sako malam yace wannan har yanzu ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ne sai Allah ya ce dangane da mutanansa ka gaya musu awalam yarau shin su ba sa kallo ne kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa yaya Allah ya kage halitta da lokacin da babu ita Allah shi ya kage halitta wato a lokacin da babu ita ma'ana shine ubangiji wanda ya fara halittar dan adam a wajen wato farko summa yu'iduhu sannan in bayan ya kashe halittar sannan kuma ta riddige ta zama kasa zai dawo da halittar saboda kuma tashin alkiyama ma'ana ubangiji zai dawo da halittar wato kamar yadda ya halicce ta a da inna zalika lalle wannan abu da muka ambata muku na daga yin halitta da kuma dawo da halittar bayan halittar ta halaka yasirun ala Allah mai sauki ne wato a wajen ubangiji saboda haka me yasa kun yadda da halittar farkon kuma za ku yi musun ta biyun su kafirai suna musun tashin alkiyama ne cewa in an mutu ba za a tashi ba suna cewa wa ma yuhlikuna illa dahr babu abin da zai karatar da mu sai dai shudewar zamani saboda haka wannan musun tashin alkiyama ne Allah ya ce to yanzu wanda ya halitta a farkon lamari lokacin da bai ga irin halittar a gurin kowa ba ya kirkire ta halittar ta kuma Allah ya halicci halittar ta rayu shine zai gagare shi bayan halittar ta mutu ya mai da ita shine zai gagare shi bayan halittar ta mutu ya mai da ita kaga kenan ashe wato akwai rashin fikira a cikin wannan magana ai wanda ya halitta ka halicci abu a lokacin da baga irinsa a gurin kowa ba dan abin ya lalace ka sake yinsa kuma wani abu ne mai sauki ai maimaita ilimi ne wannan ka saboda haka kenan ta da mutane a kaburburan su bayan mutane sun mutu sun riddige shi yafi sauki a gurin Allah wato in ma da akwai wani abu mai wahala za a ce wannan shi yafi sauki sama da kago halitta su a farkon wato lamari na'am
Na'am
Ubangiji yace kul siru fil ardi gaya musu ya Muhammadu ku yi tafiya a cikin kasa ku je ku debi ilimi fanzuru ku je ku duba kaifa bada al khalqa yaya Allah ya fara halitta ma'ana yaya ubangiji ya halicci mutanen da suka zo kafin ku ku mutanen makka ga alkariyar adawa nan kusa da ku akan hanyar ku ta zuwa wato fatauci zuwa sham ga alkariyar samudawa akan hanyar ku ta zuwa fatauci zuwa wato sham ko yemen saboda haka ku je mana ku ga yaya Allah ya halicci mutanen da suka zo suka yi rayuwa wato kafin ku yaya kuma Allah ya yi da su tunda an ce wannan Allah ya gaya musu kane saboda suna musun tashin alkiyama saboda haka sai Allah ya umurni wato sai umurni ya zo daga wajen Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka gaya wa masu musun tashin alkiyama nan cewa su tafi cikin kasa su je su duba kaifa bada al-khalqa Allah ya fara waya wato ya fara halitta summa lahu yashu'un nash'atal akhirah sannan har yanzu mai da halittar sake halittar wato sake mai da halittar saboda wato lahira shi ma wannan mai sauki ne a wurin Allah tunda akai na farko to ai nabiyun ba zai wahala ba tunda nabiyun ka cewa za a ku tashi ai tunda ai an yi halittar yawa amma na farkon bai zama yayi wahala ba sai nabiyun ne zai wahala to shine ubangiji yake cewa summa lahu sannan dai har yanzu Allah din ne yunshi'un nash'atal akhirah zai wato tashi halitta tashi wato na ƙarshe wato shine maddan wa kasran kenan ko wato inna Allah lalle ubangiji wato kadirun ala kulli shay, mai iko ne a bisa komai, yana daga cikin ikonsa ya fara halitta, kuma yana daga cikin ikonsa in bayan halitta ta mutu ta rudurige ya kuma wato ta da ita. Na'am.
Yu'azibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u.
Na'am.
Wa ilayhi tuqlabun.
Allah yace yu'azibu man yasha'u, ubangiji yana yin azaba a wanda ya ga dama ya azabtar da shi, wa yarhamu man yasha'u shine wato wanda ya mutu da kafirci, wa yarhamu man yasha'u Allah kuma yana jin kan wanda ya ga dama, ma'ana da rahamarsa shine wato tausayinsa ga mumini. Wa ilayhi tuqlabun, wato ga Allah dai ake mai da ku bayan wato mutuwar ku. Na'am.
Wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wa la fis samaa.
Na'am.
Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasiir.
Ubangiji yake cewa wa ma antum bi mu'jizina fil ardi, ku dai ba za ku ya tsere wa Allah wato a cikin kasa ba. Ba za ku ya tsere wa Allah, ba za ku ya tsere wa Allah wato a cikin kasa ba, wala fi sama, haka na ba za ku ya tsere wa Allah wato a cikin sama ba. Ma'ana idan Ubangiji yayi niyyar riskan ku a cikin kasa, babu ɗaya da ya sai tsere masa, haka na idan Ubangiji yayi niyyar riskan ku a cikin samaniya, babu wanda ya sai tsere masa. Ma'ana kenan a cikin samai da kasa din nan, wato babu wani inda bawa zai tsere Ubangijin sa. Wa malakum min dunillahi min waliyyin, sannan kuma ku sani ba ku da wani masoyi a gurin Allah, min dunihi kuma bayan Allah, ba ku da wani masoyi wanda zai hana ku shiga azabar Allah wanda yake wato kuma bayan Allah, wala nasirin, sannan kuma babu wanda zai taimaka muku wajen ije muku azaba a lahira wato kuma bayan Ubangiji. Na'am.
Wallazina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika yaisu min rahmati wa ulaika lahum adhabun aleem.
Allah yace wallazina kafaru, lalle su wadanda suka yi kafirci, wato suka kafirce bi ayatillahi, suka kafirce da ayoyin Allah shine alqur'ani, wa liqa'ihi suka kafirce da gamuwa da Ubangiji shine sun yi musun tashin alkiyama. Allah yace ulaika, wadannan kan yaisu min rahmati, sun ɗebe kauna game da aljannata, sun ɗebe kauna game da rahamata. Wa ulaika lahum azabun aleem, kuma wadannan suna da azaba wanda take wato mai radadi, ita ce azabar wutar jahannama. Na'am.
Ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qulubuhu aw harriquhu fa anjihu Allahu minan nar.
Na'am.
Inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun.
To nan sai Ubangiji ya mai da mu ya jona mu da kisar Annabi Ibrahim. Yace da Annabi Ibrahim ya kira mutanansa, yake ce musu wato izqala li qaumihi i'budullaha wattaquhu, ku ji tsoron Allah, wato ku bautawa Allah, ku ji tsoransa shi kadai, ku tsarkake shi wajen bauta. Sai Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi, amsar da mutanansu suke fada don gane da wa'azin da Annabi Ibrahim ya musu ba komai bane illa an qalu, sai dai cewa suke uktuluhu, ku kashe Annabi Ibrahim, aw hadiku ku kone shi, fa anjahu Allahu minan nar, sai Allah ya tsirtar da shi daga wannan wutan da suka jefa shi. Shine Allah ya sanya wutar wato ta zama badda wa salaman, wato sai aka kirkiri dausayi kamar wani lambu a cikin wutar, sai ya zama Annabi Ibrahim ya fada ciki, amma kuma sai ya zama wato gurin, sai ya zama sa wato ni'ima, wato da gurin da wato ya zama sa ni'ima, wato da abin shakatawa. Allah ya ce inna fi dalika, cikin wannan abin da muka yi wa Annabi Ibrahim din da abin da mutanansa suka yi masa da mu da muka yi masa wajen tseratarwa, la ayatin, wallahi akwai aya, amma li qaumin yu'minuna, ga mutanen da wato suke da imani. Ma'ana ay lam yakun jawab qaumi ibrahim lahu, duk san da yace musu ku ji tsoron Allah ku bauta masa shi kade, amsar da zasu basu wato sai ya zama amsa ne da kurun ko dai a kashe shi ko a kone shi, in ba kashe shi kai ba zai daina wannan maganan ba, in ba kone shi kai ba zai daina wannan maganan ba. Ma'ana hin amarhum bi ibadati la yanda umuce su da su bauta wa Allah, wato watar kuma hum alaihi min ibadati al-awsani, da kuma su bar abin da suke kansa na daga bautar gunki, wato sai ya zama sakamakon nasiha da za su yi masa shine su ce a kashe shi ko a kone shi. Wannan kuma ba farau bane. Malam yace fa inna nafsal khabitha, domin ita kullum mummuniyar rai, abat Allah ta karuja minad dunya hatta tusi'a ila man asana ilaiha, kullum mummuniyar rai, kullum al'adar mummunan ran, mummunan mutum ba zai bar duniyan nan ba sai ya munana wa mutumin da yake kyautata masa. Wannan haka ne, duk sanda kaga mutum yana kyautata maka amma kai kana munana masa, malami suka ce akwai tsoro a cikin imaninka, in dai mutum yana maka nasiha yana kyautata maka shi kullun idanunsa akan ya kyautata maka ne kai kuma kullun ka muna na masa ne to akwai tsoro don gani da imanin ka kai domin al'adar mutumin kirki shine mutumin da yake da ran da take son mai kyautata mata ita ma ta kyautata amma mutumin yana kyautata maka kai kuma kana muna na masa to tabbas Allah zai bashi nasara akan ka shine mala yace ita mummuniyar rai Allah ma ba zai nuna mata ran da za ta bar duniya ba sai cikin munanawa mutane dan ta yi mi ta yi mummunan karshe to shine annabi Ibrahim yana musu wa'azi akan su bautawa Allah shi kadai su daina bautar gunki amma kullum mitan din su in sun zauna sun tashi ne ya za su yi su kashe annabi Ibrahim ya za su yi masa ma mummunan kisa su jefa shi a wuta dan wannan mummunan kisa ne akwai kisa mai sauki da zaka raba mutum da ransa lokaci guda baka azabtar da shi ba amma mutumin da aka dauke sa aka jefa shi a cikin gidan wuta kafin ransa ya fita ai ya shiga cikin azaba ya shiga azaba so saboda haka sai zama wannan shine abin da suke mallam ya ce wa hadal kalam waqi min kibarihim li sigarihim wannan shawara ta taso daga gurin manyan su ne zuwa gurin kananan su manyan su ne suke fita in shi dama al'umma haka take kullun shi ya harkar ya da sharri to karantarwan sai na fitowa daga gurin manya ne manya ne za su karantar da kanana ya za a ya da sharri su kuma kanana su ne masu jini a jiki su kuma za su dauke wato wannan karantarwan su ba za a duniya su kuma su je su ya da shi saboda haka kaga ai manyan ne suka yi meeting cewa a kashe Annabi Ibrahim ko a kone shi amma aikin sai aka ba wa matasa su ne masu jini a jiki wato su suka yi malaiki ta li'anna sha'an domin wannan lamari annal amra bil qatl umni da kisan nan awi tahriki ko konewa ya kunu min al kibari ya fito daga bakin shugabannin nasu ne walazi yatawalla zalika sigar amma waɗanda suka jibinci wannan hidimar su ne kananan yara wa inna ma ajabu bi zalika inadan ba'da zuhurul hujjati minhu wannan sun amsa da wannan ne saboda mi kangarewa saboda jin wato su suke fada aji annabi Ibrahim ana ganin su wato kamar wato ba shi da masu tsaya masa saboda haka suka ce a kone shi wato ko a kashe shi amma da yake dangatan Allah ne Allah ya ce fa anjahu Allahu minan nari sai Allah ya wato tsayar da shi da wutar an ba su sun yi zartar da abin da suke so amma kuma Allah kuma bai yarda wutar kuma ta cutar da shi ba Allah ya ce inna fi zalika la'aya cikin abin da aka yi a cikin waƙiyan annabi Ibrahim da kuma tseratar da shi a gidan wuta akwai aya wato shine aka hana wutar ta tasiri duk da girmanta wutar da aka ce an hura ta tayi wata da watanni tana ci an zuba mata dukkan nau'in abin da aka zuba mata wanda za ta ƙara zafi an ce wutar hatta wato saboda tsananin zafin ta sai da ta kai babu wani tsuntsu komi tashinsa sama da zai ketara ta kan wannan wutar bai kone ba komi da ya tashi sama saboda tsabari da girman wutar yake da idda wato tururin ta diga tashi hakan nan aka dauki annabi Ibrahim din aka jefa shi a cikin gidan wutar amma sai Allah ya hana wutar ta tasiri dama Allah shi yake ba wuta ta tasiri wajen kona abu to ran nan kuma sai ya hana ta tasiri wajen wato kona abin da za ta kona Allah ya buce ta sai ma ya tadar da wani dausayi a cikin gidan wutan inda aka jefa annabi Ibrahim din a cikin kankanin lokaci saboda haka ya zauna sai yayi rayuwa da take mai aminci Allah ya ce to wannan aya ne liqaumin yu'minun amma ga kowa ba sai ga mutane wanda suke masu imani su ne masu gaskata kade takar Allah suke gaskata ikon Allah zai iya yin komai domin su ne wanda kuma wato imanin ko wa'azi yake musu amfani
wa qala inna wattaqtum min dunillahi awthana
na'am na'am Ubangiji ya ce wa kala sai annabi Ibrahim ya ce musu inna mattakasum min dunillahi awthana ko dai kun riki gumaka wato kuma bayan Allah kuna bauta musu mawaddatan bainakum saboda soyayya da take tsakaninku da su saboda soyayya da take tsakaninku da su fil hayatid dunya cikin rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati sannan ku da gumakan da kuke soyayya kuke bauta masa a gidan duniya din ranan alkiyama an ta tsaya yakfuru ba'dukum bi ba'din shashan ku zai kafirce wa shashi shine tabarra'ul qaddatu min al'atba su wa'anda aka bi su za su yi baran-baran da wa'anda suka bi su gumakan za su ce ma kanu iyana ya abudun ba mu suke bautawa ba ƙarya suke saboda haka idan sun ga azaba ko wa'anda za su yi wa ko wa'anda tawaye su mabiyan su ce wa'annan su suka batar da mu mu ba za mu sake bin ku ba inda za a mai da mu duniya yanzu ba za mu bi ku ba su kuma za ce ƙarya kuke dama ba ku bi mu ba ai da hankalin ku da wayan ku to haka za su yi baran-baran a gaban Allah suna cikin wannan jayayyar da musun Allah zai ce musu ku yi shiru za a ce musu iksa'u fiya wala tukallimuni Allah zai umarci mala'ikoci ɗebe su duka kunduma su a gidan wuta wala tukallimuni kar kowa sake mai magana Allah kiyaye mu shine ubangiji yake cewa Annabi Ibrahim yace musu innamat takassum min dillahi awsanan wayanda kuka rika ku mabayan Allah gumaka ne mu wadatan bainakum saboda soyayya da take tsakanin ku filatu duniya take rayuwar duniya so mai alkiyama sanaran alkiyama ya kurba azukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan shashan ku zasu musu su inkarin abinda suka yi ma shashe sannan shashe zo suna tsine wato shashe ma'ana mabiyan zasu rika tsine wa shugabannin saboda ai sun batar da su Allah yace wa ma'awakum ku da su da waɗanda aka bi da masu bin dukkan su makomakku annaru wuta ne wa malakum min nasirin sannan ba ku da wani mai taimako wanda zai hana ku wato shiga azabar Allah a ranar lahira fa amana lahu lut
na'am wa qala inni muhajirun ila rabbi
na'am
innahu huwal azizul hakim
Allah yace wa amana lahu lut sai annabi lut sai yayi imani da annabi Ibrahim dama dan bafansa ne dan uwansa ne wato sai imani da Annabi Ibrahim alaihi salam wato ya gaskata shi wato dan uwansa ne wato ana ce masa Haran wasu suna cewa wato dan uwansa ne Harana sunan mahaifin Annabi Lut kenan wa kala sai Annabi Ibrahim yace bayan yayi wa mutanansa wato wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi sun ki musu lunta sai yace inni muhajirun ila rabbi ni zan kaura wato daga gurin mutanen nan nawa zan koma zuwa ga inda ubangiji na yayi min umanni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na ma'ana zan koma zuwa ga inda ubangiji yayi min umanni aka ce ya kaura daga nan Iraq wato ya koma Sham ya kaura daga Iran Iraki Annabi Ibrahim ya kaura daga Iraki ya koma Sham tare da matarsa da Annabi Lut din tare suka tafi da suka je sai suka sauka a wani guri da ake ce masa wato Harana wato a Haran nan da suka sauka daga nan sai suka yi rabu shi Annabi Ibrahim daga nan sai ya tashi ya koma Palestine daga nan Haran din shi kuma Annabi Lut sai ya koma Sodom can cikin kasar Syria to anan suka zauna to ko lokacin da Ubangiji ya aika mala'ikun nan da za su je su halaka mutanen Annabi Lut sai suka bi ta Palestine din suka je suka yi wa Annabi Ibrahim albishir da Ubangiji zai ba shi da wato aka masa albishir da samun da Annabi Ishaqa har ma da jika kamar da alqur'ani ya zo da shi ubangiji yayi masa albishir zai haifi da dan ma zai rayu zai aure ya haifi shi ma ya haifi da shine yace wa habra lahu yaqub wa ishaq muka masa wato albishir din samun da muka bashi Annabi Yaqub da Annabi Ishaq wato in an baka dan yana daga cikin cikar farin ciki a nuna maka dan ma har zai haifu kaga an tabbata dan zai nisan kwana kenan Allah ya ce maka ba to shine da suka je Palestine din har ma Annabi Ibrahim ya ta jayayya da mala'ikun to shi yasa ma malaman tarihi suka ce ba hakaito wani labari a bakin wato ingantaccen labari a bakin malaman tafsiri da suka ce Allah ya halakar da mutanen Annabi Ibrahim ba a samu wannan ba suka ce ba sa inda labari ne ingantacce a bakin malaman tafsiri suka ce ba hakaito cewa Allah ya halakar da mutanen Annabi Ibrahim ba saboda haka suka ce labarin da ake barawa na maruzu wai Allah ya aiko sauro a mutanen Annabi Ibrahim yana shan jinin su suka ce to wannan magana gaskiya bata inganta ba eh kenan na biyu an mai masu cewa sauro ya zo ya shiga hancin na maruzu wanda shi ma ya da'awar cewa shi Allah ne ko a cikin mutanen Annabi Ibrahim suka ce wannan magana bai inganta ba wanda aka ce sauro in ya tashi yana yawo a cikin kansa haka zai sa ya ta dukan kan to wannan magana dai bata inganta ba suka ce amma mai yiwa akwai wata magana da malaman tafsiri suke faɗa Allah Allah saboda zunzurutun tausayin Annabi Ibrahim yana Annabi Ibrahim mutum ne jajirtacce akan bin Allah wanda Allah sai da ya masa kirari yake cewa shi kadai al'umma ne a dalilin imaninsa. Imanin annabi Ibrahim kada imanin al'umma ne, sannan mutum ne wanda Allah ya shi mai haƙuri, sannan kuma mutum ne wanda yake mai tausayi. Aka ce kila ma saboda zunzurutun tausayinsa shi yasa bai yi wa mutanen nasa mummuniyar addu'a ba, shi yasa ba a hakaito a alqur'ani ko a sunna cewa an halakar da mutanen ba. Amma kaga na'am, annabi Nuhu ya yi wa mutanensa addu'a, ya yi wa mutanensa addu'a inda yake cewa rabbi la tadhar al-ardh min al-kafirin diyara, ya yi wa mutanensa addu'a. Sannan shi ma kansa annabi Nuhu, annabi Lutun yana fada rabbin surni bima kazabun, ubangiji ka taimake ni mutanen sun kareta ni. Annabi Musa ya yi wa mutanensa addu'a, mun karanta kisar dan Karuna abinda annabi Musa ya yi addu'a, mun karanta abinda ya yi da Fir'auna. Saboda haka annabawa, annabi Salihu ya yi addu'a wa mutanensa, annabi Shu'aibu ya yi, annabi Hud ya yi. To duk yawanci annabawan in suka yi wa'azi, suka yi wa'azi mutane suka ki musulunta, sai su musu addu'a, sai Allah ya halakar da su. To amma shi annabi Ibrahim ba a samu magana ingantacciya cewa ya yi wa mutanensa addu'a ba. Saboda haka dai shi ya sa sai ya kaura, ya ce inni muhajirun ila rabbi, ni zan kaura zan koma inda ubangiji na yi min umarni, shi ne ya tafi. Amma an haka to annabi Lut ya yi wa mutanensa na sadu addu'a, Allah kuma ya halakar da su. To wannan shi ne abinda wallahu alam malamai suka ce, yake cewa wato innahu huwal azizu, ubangiji na shi mabuwayi ne a cikin mulkinsa, babu abinda yake gagaransa, alhakim gwani ne a cikin aikinsa. Wahamna lahu ishaqa,
wahamna lahu ishaqa wa yaqub, waja'alna fi zurriyyatihi nubuwwata wa kitab,
na'am,
wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati.
Ubangiji ya ce wa hamna lahu ishaqa wa yaqub, sai muka yi masa albishir, muka bashi annabi ishaqa, bayan ishaqa ma muka bashi annabi yaqub, wato ma'ana muka bashi annabi ishaqa shi ma ya rayu ya girma ya aure har ya haifi annabi yaqub. Allah yake cewa waja'alna fi zuriyatihi nubuwa, sai muka sanya a zuriyar annabi Ibrahim din nan, wato an samu annabawa, muka sanya annabta a zuriyarsa, kowane annabi bayan annabi Ibrahim daga zuriyar annabi Ibrahim ne. Annabi Ismail shi ne zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam, da sauran annabawan da aka samu a cikin wato kabilar Larabawa, irin su annabi Salihu. Sannan ga annabi Ishaq, ya haifi annabi Yaqub, annabi Yaqub ya haifi annabi Nuhu, a haifi annabi Yusuf. Nan aka samu zuriyar ta taho har aka zo aka samu sa annabi Musa. Sannan ga Madian, mahaifin annabi Shu'aibu, wanda shi ma duka zuriyar ne, duk waɗannan jikokin annabi Ibrahim ne alayhi salam. Saboda haka duk wani annabi da ya fito bayan annabi Ibrahim, a zuriyar annabi Ibrahim ya fito. Allah ya ce waja'alna fi zuriyatihi nubuwwata wal kitab, muka sanya wato a cikin zuriyarsa annabta da kuma littafin at-taura, a zuriyar annabi Ibrahim ne wanda aka ba annabi Musa. Littafin linjila na annabi Isa, zuriyar annabi Ibrahim ne. Littafin Al-Qur'ani shi ma zuriyar annabi Ibrahim ne, banda ma wanda shi aka bashi din. Saboda haka duk wayannan littattafan a zuriyarsa suka fito. Ubangiji ya ce wato hadda zabura ma da aka ba annabi Dawuda, ko zaburar annabi Dawuda shi ma duk zuriyar annabi Ibrahim ne alayhi salam. Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya, sai muka bashi ladansa a duniya, ma'ana ba iya ladansa ba, a duniya ma muka bashi wato lada, ma'ana muka bashi kyakkyawan yabo a gurin mutane. Shi yasa zaka duk wani mai addini, hatta addinin bautar gunki, suna iddiain addinin su daga annabi Ibrahim ne. Duk wani mai addini a duniya, yanzu ba ma addini ba, duk wata kabila ma in ta fara shi da tarihinta sai ta kai shi sazan annabi Ibrahim alayhi salam. Saboda haka Allah ba sana'ul hasan, kyakkyawan ambato a gurin mutane. Kowa, babu wani mai addini da zai tashi ka jiya zagi annabi Ibrahim. Kowa yana yabansa, Kiristoci su yabe shi, Yahudawa su yabe shi, masu bautar dodo su yabe shi, masu kaza su yabe shi, balle kuma musulmi. Saboda haka kowa yana yaban annabi Ibrahim. Shi ne Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya, sai muka bashi kyakkyawan ambato a gidan duniya, wato ga dukkan masu addinai. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, a lahira kuma yana daga cikin managarta, ma'ana alladhina lahum darajatul ula, wanda suke da wato daraja wato madaukakiya. Na'am, lokaci yayi balo dan, to sai mu kwana nan din insha Allah, za mu tsaya nan saboda lokaci, abinda mu karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana ya ba mu lada wanda mu kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana. Na'am.
Yawa tambayoyi.
Lillahi muna ƙara yawa Allah godiya da ya kawo mu ƙarshen wannan darasi namu. Kuma za mu yi addu'o'i, akwai mutanen da suka roƙi addu'o'i waɗanda suke gida da waɗanda suke tare da mu a nan masallaci da mu kanmu a masallacin al'umma mu addu'a ya kuma Allah ya biya buƙatu.